Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kaine na roka baroti ka tum to baiwa. Kuda mahatambaya nikeda.
Duk matan da suka koyi wajen mata kusan 1000 da suka koyi sana'a ba wanda aka ba ta jari ba wanda aka ba ta kayan sana'a suna zube da kawai
koka kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kishi ko nama a cikin yawa in dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga kamfa nan su yi mana abun dan an tashi kuma an tafi ba su ba mu wannan ban sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne abin da ya sa za yi abin siyasa ne
masu salari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdul muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata hukumar agajin gaggawa ta ƙasa a Najeriya NEMA ta bayyana cewa za ta fara wani gagarumin shirin rarraba abinci ga 'yan gudun hijira miliyan 2 da ke sansanai daban-daban a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ta haka shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa da ke da 'yan gudun hijira sama da 2000 domin ganin halin da suke ciki. Da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati. Wakilin Masanusa Adamu ya yi hira da 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan sansani waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru 2 a wurin. Daga cikinsu akwai wannan uwar gida wadda aka kashe mai gidanta aka kuma barta da 'ya'ya 7.
To alhamdulillah ana ba mu abinci 3 a rana kuma yaran suna makaranta ana ba su sutura kuma akwai sabulu akwai mai.
Sunana Hawwa Muhammad na fito daga Niger.
To alhamdulillah dai muna ci muna sha.
A rana so 3 ana mana shinkafa kuma da tuwon masara da tuwon dawa. Ko wata daya ko biyu haka ana ba mu sa.
Shi Mama Umar Yakubu ya tabbatar da wadatar abinci har da kayan masarufi sai dai ya koka da rashin ingancin abinci. Kasancewar nauyi daya ake ciyar da su.
Alhamdulillah ka san shi abinci gaskiya ba ta da inganci. Me ba ta da inganci koka kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin yawa ba. Kaga wannan ba daidai bane. Na biyu tunda na zo nan ban taba gani a'a bari IDP a dan bashi wani abun da kanshi zai bace babu sai bace rai kullum. Bace rai da nake ga muka nan mutum ya ce maka common ID banza kaga wannan macin zarafi ne da Allah ko shin da ban fito ba ai ko yana gidan shi ko wani ya ce maka ai kunkoshi wannan da mu gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahalan ko ba ga haka ba
daga cikin yan gudun hijira sama da 2000 da ke sansani na Malkohi sama da 1000 sun samu horaswa na sana'o'in hannu don dogaro da kai daga kungiyoyin sa kai da kuma hukumar agaji ta NEMA kamar su sana'ar dinki saka dinkin hula gyaran sabulu kafinta da sauran makamantansu to amma sai dai rashin jari da za su so masalolin ya Allah san salonin ko idan sun koma muhallansu na daga cikin matsaloli da suke fuskanta kamar yadda malama Fatima Hassan ta yi min bayani
su dai kungiyoyi guda 3 ne suke kwarma da sana'a nan za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka ba wa jari gara ni ce ma da wasu mata mu tara muka je kwanakin baya da muka je kungiyar mata na tarayya a cikin gari aka mana koyi su na kwana 7 mu 3 muka koyi dinki aka ba mu keke dinki sannan wasu guda 5 aka ba su abun gyaran gashin da suka koya daya ta koyi sarkan wuya aka ba ta jari amma a duk matan da suka koyi wajen mata kusan 1000 da suka koyi sana'a ba wanda aka ba ta jari ba wanda aka ba ta kayan sana'a suna zube da kawai
samar wa 'yan gudun hijira jari kai tsaye daga hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta NEMA ko daga cibiyoyin samar da rance yana kamar da wuya inji shugaban hukumar na jihohin Adamawa da Taraba Malam Sa'adu Bello
kana da kika in ka shiga dukkan sansanonin mu da aka a cikin activation center mu wanda ake koyawa mawaka da matasa sana'o'i wannan ya faru ne saboda mun lura yawancin su sun shigo cikin wannan al'amari saboda ba su da sana'a kuma in suka koma suna bukatar abin yi don su samu daman zama a ƙauyukan su idan ba su samu abin yi ba gaskiya zai wahala su zama su zauna dindindin a ƙauyukan su yasa hukumomi da yawa wasu sun kawo gudunmawa wa hukumar ba da agaji ta jihar Kaduna wato NEMA wurin tabbatar da cewa waɗannan da suke zaune cikin sansanonin mu sun samu sana'o'i musamman mata sun shiga za ka ga wasu an koya musu dinki wasu an koya musu yin man shafawa, wasu an koya musu yin shampoo, wasu an koya musu yin abin wanki, wato sabulu na wanki. Dai sauran kuma matasa wasu su an koya musu ayyuka na dinki, wasu su an koya musu baba. Haka muke in sun koma ƙauyukan su za su samu sana'a. Ba za mu iya yin komai ba, shi yasa muke jan hankalin hukumomi wanda suke da alaka da livelihood, wato koya sana'o'i wa ƴan gudun hijira. A cikin kwanakin nan wasu daga cikin hukumomin sun an kira mu kamar UNDP ta hamsa kira kuma ta shigo don ta tallafa ma masu sana'ar noma, musamman ta zo da garmunan shanu, ta zo da kayayyaki na adana da abin salon na mata, kuma ta rarraba su a inda mutane ke komawa.
Yara 'yan ƙasa da shekaru 15 sama da 300 ke halartar makarantar share fagen shiga firamare da na firamare a sansanin 'yan gudun hijirar. Ko da lokacin ziyarata na tarar da sun tashi daga aji, na tattauna da Nicholas Samuel da kuma Fatima Hassan, shugabannin 'yan gudun hijirar a sansanin na Malkohi.
Kaga kamar maganar makaranta, a yaran da suka zo nan suka aka daide su ake makaranta, akwai sojojin da aka turo don koyarwa a cikin IDP din, akwai wanda suka volunteer na kansu, kamar vice na wani ɗaya daga ciki wanda suka volunteer na kansu da shi sakataren kamfanin namu, suna koyarwa don a takuran da wani ba koyo zo nan yana tambaya, sai wani tashi a cikin yaran yace shi tun da yake bai taba zama makaranta ba, wai yayi makaranta ba, amma ya gode Allah da ya zo nan har yana iya rubutu, yana dan iya turanci. Batun matasa kuma akwai shirin da muka so a musu kamar su koyi sana'a, to an ce mana za a kawo sana'a kamar su welda, haka nan su carpentry za a zo a koyar, domin idan suka koma samu abun dogoro da shi. To anan akwai kalila dai a ciki wanda an ba su keken dinki suna dinki, akwai wanda sun iya dinki suna koyarwa. Yanzu a hakan ba za a rasa yara dai ko goma ko sama da goma wanda an koya musu.
Ilimi alhamdulillahi na matakin na farko na primary da nursery, amma a cikin yara mu anan akwai wanda sun kai secondary school din, don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp. Malamai kamar kyau ne tunda military preparatory suke koyarwa, amma yaran da suka wuce inda suke ke kuma suna zaune a baya, har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan, a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wai su can shekarun baya, aka diba aka sa su a makaranta suka tafi waje.
A fannin sha'anin kiwon lafiya na yara da mata, bincike ya nuna sun sami dukkan rukuni na alluran rigakafi, dalili ma da yasa ba a samun barkewar cututtuka a sansanin, kamar yadda Hawwa Muhammad Umar uwar yara biyar ta shaida.
Alhamdulillah ana zuwa ana musu rigakafi, kuma akwai asibiti muna kaiwa ana ba su magani, ciwon ya dan fi karfin su suna dauka suna kaiwa cikin gari.
Muna da asibiti na dindindin a cikin nan, muna zama da Red Cross, samu akwai ma'aikatan kiwon lafiya a nan safiya rana yamma har dare akwai su, amma wanda ya fi karfin su akwai inda ake kai mu cikin gari medical SMC, ana kai mu German hospital, bayan manyan asibitoci da haka, har ni ma ina so na suka je rajiyar wannan jinya da har tiyata an yi min ina.
Baya ga wannan a ba ka taba samun wani barkewa kamar na cututtuka ba?
Babu, ina samai da buda kake nufi ko kenda
da sauransu?
Babu, dalili shine kullum akwai kungiyoyi masu zaman kansu suke so su koya mana hanyar kiwon lafiya da tsaftace muhalli da tsaftace jikinmu, ba mu taba kamuwa da irin wannan cuta ko ɗaya ba.
Duk da cewa waɗannan 'yan gudun hijira na samun kyakkyawar kulawa, kuma yanzu haka sojojin Najeriya tare da taimakon 'yan banga da kuma 'yan ƙato da gora sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna da a baya ke hannun Boko Haram, da dama daga cikinsu waɗanda na yi hira da su sun nuna fargabarsu na kalubale da za su fuskanta wajen sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhallansu. Da farko ga Malam Muhammad Yakubu.
To ka kai mu local government namu ka je ka zubar da mu, ka kai mu ƙauye a ƙarƙashin fice za mu zauna? To ko ma ya buga tent kamar wannan, ina za ka samu kasuwa, ina za ka yi neman abinci, ina za ka nema itace, tun da ka ce nan da kilomita ɗaya maka kamar goza kan kilomita ɗaya baka saka ba, wannan ba matsala ɗaya ba. In dai za su yi tanadi wani abu da za su yi mana tun daga kamfa nan su yi mana abun, in an tashi kuma an tafi ba ba su ba mu wannan ba, sun je sun bayar a can, to wannan ya shiga teku ne. Abin da ya sa za a yi abin siyasa ne, ka taɓa je an ba IDP wani abu an zo an ba shi ne? Ba ya zuwa a hanyar yake kayarwa. To in dai gwamnati tana da so ta taimake mu tun muna kamfa namu wannan, ya ce to gashi kowa ga abin da za ku je ku gina rayuwanku da shi. To ɗan kasuwa wanda zai kasuwa yi kasuwa, wanda zai yi kiwo yi kiwo, wanda zai yi noma yi noma.
Sunana Muhammad Bulawa ne. To in zan koma na fi so gwamnati ta tana da mun sana'a da zan je in yi, a gyara mana wajen da za mu je mu resettling kamar yadda muka kai mana a nan.
Na tambayi shugabar mata Fatima Hassan batun nan na kare martabar 'yan mata da mata a sansanin Malkohi.
Ina cikin tsofin zaman nan ban taɓa gani ba, ban taɓa ji ba don ya faru ma da kike shugaban su ni za a fara tantaba ba ta bai faruwa saboda muna da mataki sosai na tsaro wanda ake kula muna da lokaci in karfe 9 yayi muna kira light out maza suna gefe su mata muna gefe mace da mijinta na aure kan wannan sirri ne amma wani cin zarafin macen da ba namijinta ba amma sai mu taba samu wannan asasanin
ta alaba hukumomi ikon shawo kan waɗannan matsaloli domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa za mu tuntubi masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da kalubale da yan gudun hijiran ke fuskanta da kuma neman sanin matakan da suke shirin dauka na magance su musamman ma korafe-korafen da suke yi na karkatar da tallafin da ake turawa da sunan su da rashin ba su jari bayan koya musu sana'o'i sai kuma batun ilimin ƴaƴan su da suka wuce makarantun firamare da kuma mafi muhimmanci sake tsugunar da su a garuruwa da suka kaurecewa yanzu dai a madadin wakilin Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Suleiman Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su mutu ashe mu maza bai